بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau daren juma'a wanda ya daidai da daren 30 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1424 daidai da 1 ga watan mai shekara ta 2003 muna karatun littafin kitabut tauhidi allazi huwa haqqul lahi ala al-ibadi na imamud da'wa al-sheikh muhammad ibn abdul wahhabi an-najdi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna karkashin babin da malam ya kulla ya kiraye shi da cewa babu ad-da'wati ila shahadati an la ilaha illallah mun ga makaranta wannan babi da izinin Allah mun ji sharhin da ainihin jikan shi malam Muhammad Abdurrahman dan Hassan malam Abdurrahman dan Hassan da kuma ainihin wato sauran bayanai da muka gabatar a yanzu abin da ya rage inda malam yake fihi masailu akwai matsaloli a cikin wannan ainihin babi ma'ana akwai wasu fa'idoji waɗanda ake buƙatar mu karanta su mu san su domin ainihin za su amfane mu ƙwarai da gaske malam yace fi masail akwai matsaloli a ciki kamar haka al'ula mas'alar farko da ake so ka fahimta a cikin wannan babi wato abinda yadda ya tsara wannan littafin idan ya kawo maka alqur'ani ya kawo maka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ka karanta ka fahimta sai kuma ya sake fitar maka da wannan fahimtar wadda wata ta dace da taka wata ta karu akan taka wata ta saba akan taka sai ya zama ya baka guziri kenan wanda zaka kwana akan shi game da wannan babin yanzu ba ka karanta babin kawai ka wuce ba yanzu kuma yana tunasarshe ka abubuwan da ka karanta ne ko kuma in ka kasa fitar da irin waɗannan ilmomin daga abubuwan da ka karanta na alqur'ani da hadisi sai ka ainihin fitar da su daga abin da ya fitar maka to bambancin malaman salaf da malaman khalaf su malaman salaf ba za su ainihin kawo maka ra'ayoyinsu ba sai su kawo maka mai Allah ya ce mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan sai su kawo maka nasu tasu fahimtar me ake nufi ka ji maganar Allah ka ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai suka ce maka daga cikin maganar Allah da ka ji da manzon Allah ga abin da suka fahimta abin duk da kaga ya saba ma maganar can ta Allah ko ta manzon Allah wadda ta gabata ka watsar musu kawai an zauna lafiya amma duk sanda ka ki kawo wa mutane alqur'ani ka kawo musu hadisi ka kawo ta ka fahimtar babu shakka ka ainihin damfare su shi yasa kashin gaskiya Imam Ahmad ibn Hanbali yake makaruhi ne rubuta littafin fiqh wanda yake tsabar ra'ayin ne a ciki babu alqur'ani da hadisi Imam Ahmad ibn Hanbali yake makaruhi me yasa yace saboda koda abubuwan da kake fadi kai tsaye babu sabani ga Qur'ani ko hadisi yace ka rage wa maganar muhimmanci a idan jama'a musulmi yana jin dadin aka ce Allah ya ce annabi ya ce amma duk sanda yaji ba Allah ne yace ba annabi ne yace ba yana da yancin wani lokacin ya gardama ko ya jayayya ko ya musu ko kuma girman maganar da zai kai habaka a cikin zuciyar shi ba sai sa ku gina mutane akan alqur'ani da hadisi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai yake cewa al'ula mas'ala ta farko anna da'wata ila Allah tariqu man ittaba'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'wa kira zuwa ga Allah hanyar waɗanda duk suka bi manzon Allah ce to jama'a kun ji fa duk wanda ya bi manzon Allah duk wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana yana daga cikin tikamakin ka zama cikakken mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana da'wa to kullum aka ce da'awa kai abin da kake fahimta shine lallai a tashi ayi wa'azi yin wa'azi ɗaya ne daga cikin ɓangarorin ayyukan da'awa amma ayyukan alherin da za su sa a fahimci addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan ma da'awa ce ma'ana da za mu zaɓe ka matsayin chairman ko kansila ko governor ko shugaban ƙasa kai mutum ne da kowa ya san ka wajen bin sunna sai muka ga ka kyautata wa jama'a yanzu wannan kyautatawa jama'a da kai kai da'awa don ka kiraye mutane su fahimci abin da kake faɗi ashe da gaske kake ba mai yaudari ba ne kai idan ka kasa gishiri a kasuwa kana sayarwa sai muka ga mutum ya zo aunar gishirin nan ka cika mishi mudu yadda ya kamata ko kuma ka ce auni da kanka don me don so kake adalci ya bayyana wannan da'awa ce yayin da ake saida kaya naira 30-30 an siyo naira 25-5 ana cin ribar naira 5-5 sai kai ka ci ribar naira 2-2 aka taba ka me yasa zaka karya mana kasuwa me yasa zaka lalata kazan yan kasuwa yan uwan shi suna zargin shi me yasa zaka karya mana kasuwa me yasa muna sayarwa naira 30 zaka zo ka sayar naira 27 sai yace ai ina son addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ta dini da annabi yace rahimallahu ra'an samhan idha ishtara samhan idha ba'a Allah ya ji kan mutumin da yadda yake so ya siyo da arha haka kuma yake so ya siyar da arha yadda kake kwadayin ina ne kaji gara basa ina ne kaji kaya sun sauka kaje ka siyo kana kwadayin kuma ka siyar haka da arha ka karya kasuwar al'amari ya sauki dan jama'a zo su ta siya in dai haka kake to annabi sallallahu alaihi wasallama yana maka addu'a tun ma baka yi arha ba domin cewa ya rahimallahu ra'an samhan idha ishtara samhan idha ba'a mutumin da yana da sassauci halinka ne kai sassauci wajen siyowa haka kuma haka kake neman ka ainihin wato sayar da cikin sassauci to in kai wannan duk hanya ce ta da'awa hanyoyin da'awa suna nan da yawa jama'a da zaka je anguwa mutane suna fama da wahalar famfo kaje ka samu sandunan famfo sababbi duk ai musu wayarin a anguwar kace kowa ya zo yanke famfan shi daga tsohuwar sandan famfo da take wahalar da ku a zo a jona wannan duk mun yi muku wannan ne saboda sunna ta ce mu yi muku duk wannan da'awa ce jama'a mun gane wannan da kyau ko kaje mutanen kauye suna wahala kaje ka same su ka haƙa musu rijiyar burtsatse duk wannan da'awa ce kace sunna ce ta nuna Allah yana jin tausayi yana rahama ga mutanen da suke shayarwa kaje asibiti talakawa miskinai waɗanda ba su da halin ai musu kaza ba su da halin magani ba su da halin kaza kaje kai musu al'amuran nan jama'a na da'awa suna nan da yawa to duk dai wanda yake so lallai ya tabbata cewa mabiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to lallai yayi aikin da'awa shi yasa mun sha kawo muku misali yana daga cikin alherin da aka samu wasu matasa masu son bin sunna suka rinka yadawa a duniya shine da'awa ta musulunci sai mutum ya tafi kasar America ko kasar Ingila ko kasar Faransa ya je bayan ya je ya iya harsunan su sannan sai ya je nemi nationality takaddar da bata bashi izinin ya zama dan kasa na halal sai je sai tasi ko sai wani abu da zai rinka yin harkokin da suka shafi jama'a ya je a cikin motar shi kai sai manna kika ya manna takarda mai dauke da rubutu if you want to ask any question about Islam you can ask me in kana so ka tambaye ko ka tambaya akan musulunci ka tambaye ni gani nan ba sai ka je maka ko Madina ko wata kasa ba sai manna a jikin dashboard a jikin ainihin gaban mota inda passenger zai zauna ko ainihin bayan seat inda ainihin seat na baya kana zauna kana kallon abin da yake a seat din ainihin gaba sai gaba ture yana tambaya daga haka an shigar da mutane da yawa ainihin cikin addinin musulunci ko ka sai fili a gidan radio ko fili a gidan talabijin ko ka sai dandali a wata jarida ko duk ayyukan da'awa dai jama'a hanyar da zaka bi ka kira mutane zuwa ga Allah al'amari ya kai al'amari har wakafi ake yi na karantar da littattafai ko ka je Makka ko Madina sai ka ji wani ya aje miliyan 10 nan da ya aje ba wai shela za a rinka yi ba ya batta ne a ma'aikatar wakafi ma'aikatar kula da harkokin sadaka da gudanar da al'amuran da suka shafi wakafi duk sai yace randa duk aka samu wani malami ya zo ya sanya littafi kaza yana karantarwa to ai ta biyan shi waɗannan kuɗi har zuwa sa'ar da zai gama karantar da littafin nan sai kaga malami ya ji ya dauko global maram yana karantarwa sai ma'aikatar ainihin wakafi sai ta aiko mai da takarda yazo ana son za a gana da shi ya ce to dama wani bawan Allah ya yi wakafi ya ce randa duk aka samu wani na karantar da bulogul maram a rinka biyan shi albashi daga cikin wannan ainihin kuɗi har zuwa san da zai sauke don haka hukumar mu ta sanya maka albashi duk wata za ka zo ka karbi naira 100,000 dan Allah yanzu aka samu akarmaka Allah duk wata zai karbi 100,000 ya bulogul maram sharhi ba kuma sai inda Allah ya tsaye da shi ba ai kasar 100,000 eh saboda al'amar akwai ainihin support akwai taimako da ya samu yau amma malam da yake fane ba malam na da matsala malam da an zo fisha an Ali radiyallahu anhu akhrajahu a ibn majah wa huwa sahihun hadisi na gaba nan da nan kwana bakwai an sauke haka dan haka sai kaga Atiyatu Muhammad Salih wani babban alkali a ainihin Madina da ya tashi karanta muwatta sai da mata kasar dubu ya karanta muwatta ta Imam Malik saboda malam sun kalle shi a kwance malam sai da furfura tana sheki malam Allah ya taimake mu asaniya mas'ala ta biyu at-tanbihu 'ala al-ikhlas wannan babu yana fadakar da mu daga yana fadakar da mu game da ikhlas tsarkin zuciya لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه ومن ديوة دقتكم متاني إما حركة سنة كيران أزوء بقسكيا ألي شيء سي أغاني أشي سنة كيران ني أزوزوء قكنس جماعة من غاني معنا وانا باب ينا كران تدك ينا فتدك دك دأبن دباك كي سبو دا الله سبو دا متاني ديوة سنة فارة دعوة بسونا suna da'awa ne suna kiran mutane zuwa ga gaskiya suna kiran mutane ne zuwa ga Allah sai daga baya sai a zo sai a gane al'amarin ba haka bane ashe kai suna kiran mutane ne zuwa ga bukatun kawunan su jama'a kun gane mas'alan nan da kyau to kaga daga nan ne zaka gane ashe akwai mas'ala kenan dole ne sai mutum yayi ikhlasi amma an kace zaka yi amfani da da'awa da kake zuwa gaskiya ka dawo zuwa kanka to kullum ina ga masu wa'azi kullum ina ga malamai kullum ina musu nasiha wallahi mutane fa ba ku suke bi da mutane suna bin Allah ne da kuka ce musu Allah suka taho mutane suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuka ce musu manzon Allah suka taho mutane fa gaskiya suke bi da kuka faɗi gaskiya sai suka taho kada wannan ya taba ba ku damar ku ga cewa wai kun gama dankar jama'a a hannu duk inda kuka sarrafa su za su bi kuna kauce gaskiya sai su kauce muku saboda haka dukkan mai da'awa yayi takatsantsan ya tabbatar cewa Allah ne manufar shi gaskiya yake dora mutane amma wallahi in ya zanya ne saboda kanshi ne karshen al'amari sai jama'a su bar shi da kan nashi ya ga yadda zai karata as-salisa mas'ala ta uku annal basirata min al-fara'id wannan ainihin wato badi yana tabbatar mana da cewa lallai yin da'awa yin wa'azi a bisa basira a bisa fasaha a bisa ilimi a bisa hujja yana daga cikin abubuwan da suke farillan ne yin wa'azi mun yi bayanin wannan nukta din wannan gaba din ar-rabi'a na hudu mas'ala ta hudu min dalaili husnul tauhid na daga cikin dalilan da ke tabbatar da tabbatuwar kyautatuwar wato tauhidi annahu tanzihul lahi ta'ala anil masabba tauhidi shi kanshi tsarkake Allah madaukaki ne daga ainihin zagi domin duk mutumin da yake shirka to yana zagin Allah yana cin zarafin Allah ne yana wulakanta Allah ne to idan mutum ya tabbatar da tauhidi to ya tsarkake Allah daga zagi al-khamisa nabiyar mas'ala ta biyar anna min kubhi shirki kaunahu masabbatun lillahi yana daga cikin munin shirka kasancewa shirka zagi ce ga Allah duk sanda mutum yake yin shirka yana zagin Allah ne duk mushriki yana zagin Allah yana cin zarafin Allah yana wulakanta Allah yana tozarta Allah as-sadisa mas'ala ta shida wa hiya ahammuha ita ce ta fi muhimmanci daga cikin jeran giyar mas'alolin nan guda 30 da ke karkashin wannan babin ibadul muslimi 'anil mushrikina la yasiru minhum nesanta musulmi daga mushrikai don kada ya zama ainihin daga cikinsu walau lam yushrik ko da baya yin shirka lallai ne anguwar musulmi daban anguwar arna daban kar ya zama musulmi da arna suna ainihin cikurkuɗa tare ko da musulmin baya yin shirka to dai a nesanta shi daga ainihin arna saboda me kar ya zan su harbe shi kai ya darfasu da su jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa ku karanta askari fiqhul malikiya yace yana daga cikin ladabin zamantakewa na tare anguwar arna daban anguwar musulmi daban to kun ga wannan masu karanta urban and regional planning dole ne wannan dole shi yasa sai kun je kun yi karatu jama'a ku karanta urban and regional planning ilimi ne game da yadda ake tsara garuruka wannan ilimin da arna suka wayar da su suke da shi shi yasa duk wanda ya ga railway quarters kun ga yadda take tsarin gidajen arna ne kai musulmi ma'aikacin railway aka baka gida irin wannan a kila kwata dole sai ka sai zana kasa me yasa saboda an yi ne tsari ne irin na arna me yasa arna ne su suke da wannan ilimi akan urban and regional planning yadda za a tsara gari yadda za a tsara anguwa yadda za a tsara gini da ilimi akan building da ilimi akan construction da sauransu dole ne musulmi su je su kware akan waɗannan abubuwan saboda tsarin ginin arna daban
tsarin ginin musulmi daban, tsarin anguwar arna daban, tsarin anguwar musulmi daban. Yanzu duk baki ɗayan fadin railway quarters kakaf a cikin plan ɗin su, da wahala ka ga inda aka ware cewa geographically wannan wurin ya kamata ya zama masallaci ne. Babu, saboda babu Allah a cikin al'amarin. Shi yasa musulmi ku shiga cikin al'amarin nan. Amma kullum abin da yake damun ka, ai in ka je za ka shiga makaranta, akwai ƴan mata na yawo tsirara, ana shan giya, ana iskanci a makaranta, yau ai kamar shaddar gidanka ce ta cika. In ma dai ka yi alkafira ka shiga ciki, kai dama dama ka kwashe ta, ko kuma wani ya dama dama ya kwashe ta, amma ala ayyi halin rannan dai sai an ji wari a gidanka. In aka ce tsoron ajiwan nan warin zai hana a kwashe ta, za ta cika ta kasaita ta bunƙasa yadda za ta hana zaman gidan gaba ɗaya. Haka ne ko ba haka ba? Saboda haka jama'a, abinda nake nuna muku, wannan ƙazanta da muka samu ƙasar nan a cikinta, wallahi abinda ya haddasar da ita shi ne rashin samun ƴan mazan jiya masu yawa irin Sardauna. Sardaunan nan shi kaɗai ne daga shi sai yaran shi waɗanda suke da tunani irin shi, da suka ƙare komai ya rikice. To matuƙar yanzu ba za a samu maza masu son tunani, kuma ka san duk sanda yanzu ka tayan majara sai ka wahala, sai ka shiga wulakanci. Me zai saka ka a cikin wulakancin? Saboda waɗanda suka gabace ka ba su karɓi wulakancin zamanin su ba. Yanzu kai in baka karɓi wulakancin zamanin ka ba, to waɗanda za su zo bayan ka kai kuma za su karɓi wulakancin da ya fi wanda ka tsoraci ka shiga a yanzu. Aikin gwamnati, aikin ɗan sanda, aikin custom, harkar kasuwanci, harkar noma, harkar aikin likita, harkar komai, in kuka ce ba za ku shiga ba saboda akwai haramun a ciki, to ƴaƴanku da za su biyo baya da jikokinku, wallahi sai sun yi muku Allah ya isa. Saboda al'amarin zai kazance a lokacin ba haramun bace, kafirci ne, zunzurutu zai zama a ciki. Ka je ka ɗauki littafin tarihin Sardauna, ka je ka ga hoton Congo campus shekaru 40 da suka wuce. Duk ɗan matan in ka gansu kowace za ka yi alfahari an nuna a ce wannan hoton uwarka ce lokacin, saboda ka ganta cikin riga da mutunci da shiga da kamala da daraja. Kowa zai alfahari ya ce wannan kun ga hoton uwata ce when she was a student, hoton mahaifiyata tana secondary ko tana jami'a ko tana kaza. Amma a yanzu ƴan matan yanzu na Congo ko na min campus ko na ina ne, wa yake alfahari da su? Babu. A wancan lokacin ma akwai nau'in wulakancin a lokacin. To amma wulakancin wancan lokacin bai kai na yanzu ba. To da muka samu mutanenmu musulmi suka kasa jure ma wancan wulakancin, yanzu mu ƴaƴansu sai muka shiga wulakancin da ya fi wannan. A wancan lokacin ƴan matan ba sa sa gyale, ba sa sa hijabi, amma za su sa riga mai mutunci, zani mai mutunci, sannan kowace ƴan budurwa ta san matsayinta. Ba sa haɗuwa a wurin zama, ba a cuɗani a lecture theater da sauransu. A lokacin nan sai iyayenmu sai suka kyamaci shiga, suka ce a abin nan babu mutunci a ciki. Saboda a daidai zamanin nan wulakanci ne su samu kansu a tsakiyar irin waɗannan. Da suka yi wannan kyamar, yanzu da aka tashi sai ta juye, yanzu tsirara ake zuwa ajin, sai a sawo siket rabin yadi, a sawo riga ga ta nan ƴar akwanga kamar za a tashi sama. Me yasa? Saboda yanzu an gama lalacewa. To yanzu wannan wulakancin ya fi wancan. Idan mu ma muka ce ba za mu karɓi wannan wulakancin a yanzu ba, to ƴaƴanmu kuma sai sun shiga ƙasƙanci da wulakanci da rini wanda kuma ya fi wannan. Shi yasa ƙa'ida na gaba suna tabahiyya ne, suna sacrifice, suna sadaukar da rayuwarsu ne ba dan komai ba, domin al'amari ya gyaru jama'a. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Saboda haka ku san wannan da kyau, harka ainihin da'awa harka ce wadda take mai matuƙar girma, labudda sai a ainihin yi ta, a aikace, a bayanance, da kuɗin aljihu, da biranka, da ofis ɗinka, da rumfar kasuwarka, in kai ɗan acaɓa ne da babur ɗin acaɓarka, in kai mai kiyakiya ne da motar kiyakiyarka, in ɗan tasi ne kai sai ka yi, kowa sai ya yi harkar da'awa. Kun ga dai gashi aka ce a nesanta musulmi daga mushriki, daga mushrikai, ta yadda ba zai zama daga cikinsu ba koda baya shirka kuwa. To yanzu don Allah jama'a, idan ba gadangadan muka yi harka al'amari ta dawo a hannunmu a ƙasar nan ba, yaushe za ka ce yanzu a yi wata university, conventional university, amma a ce ba za a haɗa maza da mata ba, ba za a haɗa kafirai da musulmi ba. Amma wallahi tallahi in al'amari ya zo hannunmu insha Allah, sai an yi university arna daban, university musulmi daban. Me yasa? Domin ƙa'ida ce ba za mu iya hana su irin yadda suke so su rayu ba. ba za su iya hana mu ba, amma in mun zauna tare da su su za su cuce mu, domin haka ake. Duk sanda ka hada ruwan zamzam da fitsari, waye zai gyara wani, kowa zai lalata wani? Ba yadda ruwan zamzam zai musulunta da fitsari, haka ne? Dole fitsarin nan zai lalata ruwan zamzam. Ruwan zamzam atharul ma, duk ruwan duniya ruwan zamzam ya fi shi tsarki, amma fitsari yanzu na jariri sai gurbata shi. To haka rayuwa take, haka hadisin Umar ya faɗi wanda muka karanta cikin Sahihul Bukhari. Mata duk inda ka hada matan banza da matan kirki, na banzan nan ne suke tasiri. Shi yasa in akwai gidan karuwai a anguwarku, ahir ku yi marmaza gidan karuwan nan a tashe shi. In ba haka ba, duk matan ku sai sun yi kawance da karuwan nan. Idan kai ne limamin limamai, wata ran sai karuwa ta zo ta yi baccin rana akan gadanka, da rana ka fita kasuwa ko ka tafi wazin kasa baki daya, karuwa za ta zo kan gadanka saboda za ta yi kawance da matarka. Duk inda dan banza ya rabu mutumin kirki sai ya lalata shi. To duk inda aka ce arni yana kusa da musulmi, babu shakka a marmaza a raba su. In ba haka ba, sai wannan arni yayi tasiri akan wannan musulmi. Shi yasa da dama akwai bid'o'i da yawa da suka shigo cikin addinin musulunci, ba dan kawai ba saboda kusancin musulmi da arna. Misali al-Imam Ibn Abi Zayd al-Qirawani, kamar yadda Bakar Abu Zayd ya faɗi a cikin littafin shi mai suna Bid'ul Qurra'i, yace mutanen kasar Spain Andalus, yayin da suka samu kansu musulmi ne amma suna tare da kiristoci, kiristoci din suna karatun Bible, suna rera injila, suna rangaji, sai musulmi ma suka zo suna karatun Qur'ani suna rangaji. Yau da yawanci zai ga mutum yana karatu yana rangaji haka. To wannan Bible ne, tsari ne na karatun Bible. Ku karanta Bid'ul Qurra'i, jama'a mun gane wannan da kyau ku. Shi yasa a nesanta ainihin wato mazaunin musulmi da mazaunin mushrikai, musulmi su nesa, mushrikai su nesa, saboda ainihin karfi ta asiri a kansu. Musulmi da yawa in muka tafi kasashen arna, sai mu je wasu sun suke gane ni, su da sun ganka sun san kai nasu ne, kai ko ba za ka iya gane su ba, saboda hatta komai nasu ya koma irin na arna. Dabi'unsu, maganarsu, tafiyarsu, shigarsu, gwalangwansan maganarsu, komai ya koma irin na arna. Sai sa ba daidai bane ku karanta malam Yahuza a sharhin Fathul Jawad da yawa askari, za ku ga ƙarin maganan nan, inda aka ce komai a bambance na arna da na musulmi. Ku karanta shi a ƙarshe-ƙarshen Kitabul Jihadi askari da sharhin shi Fathul Jawad da malam Yahuza. Allah ya taimake mu. As-sabi'a, mas'ala ta bakwai, kaunu tauhidi awwala wajibi. Wannan babi ya karantar da mu kasantuwar tauhidi shine wajibi na farko. Tauhidi da shi ake farawa, kalmar la ilaha illallah da ita ake fara budewa yara magana, ba da oyoyo baba ba, ba da dadi ba, ba da abcd ba, ba da 1 2 3 ba, ba da sunayen state da capital state su ba. A'a, yaro zai fara da kalmar tauhidi, sannan tauhidi shine wajibi na farko. Malam Abdurrahman al-Akhdari yace awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi, farkon abin da ya zama wajibi akan balagagge shine inganta imani shi. Shi yasa tauhidi shine wajibi na farko jama'a. Shi yasa annabawan suka zo duk da shi suke farawa, kowa ya fara da'awa da shi, kowa ya gyara tauhidin shi. Jama'ar musulmi, duk yadda sallarka ta yi kyau, tauhidin ka ya samu tangarda ranar alkiyama, to sallar ta samu matsala. Amma in tauhidi ya gyaru, komai in ya samu tangarda, tauhidi zai balancing din shi, zai gyara shi, zai daidaita al'amari insha Allah. Asyamina, mas'ala ta takwas, an yubda'a bihi qabla kulli shay'in, ko a fara da tauhidi kafin komai, hatta sala, har sallah, tauhidi na gaba da sallah, komai ana fara shi da tauhidi ne jama'a. At-tasi'a, mas'ala ta ainihin tara. Shi yasa zaka ga akwai mas'aloli na rayuwar yau da kullum, amma sai ka ga tauhidi shi, ma'ana shi tauhidi ruwan zamzam ne, tauhidi ruwan zamzam ne. Ruwan zamzam cikin hadisi sahihi, annabi yace ma'u zamzama lima shuriba lahu, duk manufar da ta sa ka sha ruwan zamzam, Allah zai biya maka ita wannan manufa insha Allah. Hadisi ne sahihi, al-Imam Ahmad da Ibn Majah suka rawaito shi. To tauhidi haka, banza lakin ka kwanta ka kasa bacci da daddare, sai ka ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yanzu wannan kalmar akwai addu'a, baka ji maganar bacci ba a ciki, kalmar shahada an kai ta, sai ka ji baccin ya zo maka, sai hankali ya kwanta. Don ko menene ya hana ka yin bacci a duniya, duk ta kadarcin shi bai kai iblis ba. La ilaha illallah tana wargaza komai. Shi yasa tauhidi jama'a ruwan zamzam ne, yana maganin kowace mas'ala. Duk wata mas'ala in ta same ka, ai kai na ciwo, kafa na ciwo, kwankwaso na ciwo, an kasa komai, yau baka iya addu'a ba, riƙaurin ka la ilaha illallah ka gane afdalu zikri mun karanta a baya fi kowane zikri la ilaha illallah wahdahu la sharika la yafi kowane irin zikri
at-tasi'a mas'ala ta tara anna ma'ana an yuhidillah ma'ana shahadatu an la ilaha illallah ma'anar da annabi ya cewa wancan sahabi mu'adh in ka je ka umarce su da cewa su dayanta Allah ma'anar shi daya da ma'anar cewa shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah jama'a mun gane al'ashira mas'ala ta 10 annal insana qad yakunu min ahli alkitabi wa huwa la ya'rifuha mutum zai iya kasancewa daga cikin kristoci ko yahudawa amma kuma bai san ma'anar la ilaha illallah ba to kai ne wa kai mamaki da kake ji wannan magana abin da yasa ya kamata a ce kirista ya san ma'anar la ilaha illallah domin tana nan ciki a cikin Bible amma gurbata ta aka yi to sai yace to kasancewar an gurbata ta din nan an kawo musu shirka an kawo musu bid'o'i a ciki to ta iya yiwa mutum ya zama kirista ne ko yahudi ne amma bai san ma'anar ta ba domin gashi annabi ya ce wa Mu'adh in ka je kasancewa ba jahilai bane mutane ne masu littafi yahudawa ne ko kristoci in ka je duk sa'ad da zaka fara musu wa'azi ka fara da la ilaha illallah tauhidi inda annabi ya san cewa ba su da matsala anan da sai a tsallake amma da yake an san zai yi su samu matsala sai aka ce a fara da nan sai yasa duk yadda kake ganin matsayin mutane in ka je zaka fara musu wa'azi ka fara bincika tauhidi tukuna amma wallahi in ka bata lokaci a sallah zikiri wuridi addu'a kaza kaza duk sai an gama gaba daya sai ka ji kawai wani yayi wata kalma ta kafirci to shikenan yanzu kuma dole ka koma baya kenan sai yasa duk sanda zaka fara karantar da mutane fara musu da tauhidi tukuna ko da a to dun mun ku yi tauhidi eh dun mun sai a ce to shikenan za a dan maimaita to haka ba na maimaita wannan shikenan sai ka ji ana tabbita kai ka ji wani saba karatu to kaga duk an yi din nan ashe zuko akai ta an ya arifuha ko kuma kaga mutum ba kitabi ne ahli kitabi ne ya iya ba wato yahude ko nasara amma ya arifuha ya santa wala ya amalu biha kuma baya aiki da ita akwai nasara da yawa sun san ma'anata amma ba sa aiki da ita alhadiya ashara mas'ala ta 11 at-tanbihu 'ala at-ta'limi bit-tadrij wannan babi yana ainihin yi mana fadakarwa game da karantarwa da tadriji sannu a hankali in ka karantar da mutane kaza suka fahimta sannan sai ka karantar da su kaza in suka fahimta sannan sai ka karantar da su kaza sai su fahimta a wannan munasabar ke zan tsaya in yi tambihi wasu mutane yanzu suke jin kafin suwan mu su abin da suka dauka yanzu aka fara yin wannan da'awar dan haka sai su ce an faro da'awa ta sama sun manta da cewa ana yin da'awar nan fiye da shekaru 20 da suka wuce ma'ana abinda kai kake so yanzu ka ji an saka karatun littafin sharhu sunna na al-imam al-bagawi an ce mujalladi 16 sai kace to ku bi yanzu ba an faro karatu ta sama ba kai ne muke cewa yanzu ka je ka faro karatu mu an faro karatun ne tun daga qawaidi a wannan masallacin har sai da aka kai sharhu sunnan nan tun daga qawaidin aka fara amma san da aka fara kai kana can baka ma fara maganar sunnan ba to ba zai yiwu a ce tun da yau kai ka fahimta ba sai a rugurguza duk doguwar tafiyar da aka yi sai a ce bari a faro daga qawaidi saboda kai in ka faro daga qawaidin kuma an sauka an shiga ahlari nan da kwana 7 kuma wani ya sake zuwa shi ma sai a ce duk a rugurguza zai ba zai yi ba dan haka sai a ce maka to ana da irin waɗannan azuzuwan akwai ajin qawaidi akwai ajin ahlari amma wannan da'awa al'amma yadda ka jita daga qawaidin aka fara sannan aka tafi aka taka aka kai sauran waɗannan littafan da kake jin ana karantawa a yau don haka ba farowa akai ta sama ba kai ne da kazo zaka fara karantawa ka fara da bulugul maram ka faro ta sama da kazo ka fara da muwa ka faro ta sama amma mun sai da muka faro daga 40 hadisi a masallacin nan sai da muka yi 40 hadisi sai da akai qawaidi aka zo duk akai ahlari aka tako a hankali a hankali sannan aka zo inda kake ji a yau amma kai abin da yake damun ka da an dauko kaset da Albani sai ya sanya wani littafi kuma sunan shi sharhu sunna abin da kake cewa aha ai da ba mun ga muku ta sama suke dauko karatun a ƙarya kake baka san tarihin abin bane jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah ya taimake mu as-saniya 10 mas'ala ta 12 al-buda'atu bil ahamm fal ahamm duk sanda za a fara karatu sai a fara da abin da yake muhimmanci sannan sai a je ga kuma wanda yake kasa da shi wajen ainihin muhimmanci haka ake jama'a duk sanda za a karantar sai a ga me yake muhimmanci a musulunci babu abin da yake muhimmanci kamar tauhidi
a wajen tsarin karantar da ilimi kuma na musulunci ba abin da yafi kama alqur'ani. To haka zo sai a ce qur'ani da tauhidi sune isoshi, sune ainihin wato lessons, sune ainihin wato darussan farko da za a yi da safe. A ce ana da darasi a haya islamic ko ko a kaza kaza, sai a ce to za a fara da alqur'ani karfe 8 zuwa karfe 8:40, daga 8:40 zuwa karfe ainihin 9:20 za a yi tauhidi, daga nan kuma sai a fita break. In an dawo kuma sai a fara da hadisi, kwakwalwa ta yi fresh, an ji an ciyo shinkafa da wake yan makaranta ko, bayan an gama kuma sai a yi fiqhu, bayan nan fa sai a yi tarihi, sai kuma a tashi gobe an an zo sai a dubi me yake da muhimmanci. Kuma ya daga cikin darussan yau ana da larabci, ana da sira, sai a ce to sira tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi larabci a fara da shi, hissa ta biyu kuma sai a kawo sira, haka ainihin ake yi insha Allah. As-salisa ashara, mas'ala ta 13, masrifuz zakati. A cikin wannan ainihin babin kaji wata masarrafa daga cikin masarifuz zaka, wata hanya daga cikin hanyoyin da ake kasafta zaka a ainihin bayar, ita ce fuqara uku daga cikin takwas kaji daya. Ar-rabi'a ashara, mas'ala ta 12, kashful alimi ash-shubhata 'anil muta'allim. Idan malami ya ga almajirin shi zai shiga cikin wani rikici game da harkar ilimi ko rayuwa, sai kokari ya yaye mishi ainihin wannan shubha din. Kuma mun gane kamar yadda gashi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji sahabbai wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, sun shiga cikin shubha game da mutane 70,000 da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba, yanzu sai ya yaye musu shubhar, ya fito karare ya gaya musu ko suwa ne. To haka game da ilimi kenan. Game da rayuwa, annabi na itikafi kamar yadda Bukhari da Muslim suka ruwaito, sai matar shi ta ziyarce shi da daddare, can dare ya fara tsawo, sai matar ta shi tace za ta tafi, sai ta so ya rakata. Wasu mutum biyu sai suka zaucewa, sai suka tsinkaye manzon Allah da wata mace a tsaye a masallaci suna tahowa, sai kuma sai suka dan taka da sauri, manzon Allah yace ala rislikuma, ku take ku tsaya nan inda kuke ku saurara. Yace ku dube ta da kyau, innaha safiyatu bintu huyayyin, safiya ce yar huyayyin mata ta ce. Sai suka ce a'udhu billahi, ya wallahi ya manzo Allah yace a'a ku saurara, inna ash-shaytana yajri min ibni adama majra ad-dam, shaytan yana yawo duk inda jini yake yawo a jikin dan adam, zai iya sa muku tunanin a to manzo Allah kuma yana itikafi, yaya aka yi ne, yaya al'amarin nan da nan sai yaye musu. Haka al-Imam al-Hasan al-Basri kamar yadda Ghazali ya fadi cikin Ihya Ulumuddin, yana tsaye da mahaifiyar shi suna ganawa, sai nan dalibi zai wuce yana dan laida haka, sai ce a uwa ta ce ai ga ta kuzo gani mahaifiya ta ce. Jama'a mun gane wannan da kyau ko, saboda nassin Qur'ani ya ce innan nafsa la ammaratu bisu'i, ran mutum ya fi umarni da mugun abu, ranka da ya ga al'amari madadin kwakwalwarka ta karanta maka alheri sai ta gaya maka sharri. To duk sanda malami ya ga almajiran shi za su ainihin wato kawo mishi mas'ala, a'a an tashi karatu ne, yana da ainihin budurwa wanda zai aura daga cikin yan matan islamiyan, sai ainihin kawo Qur'ani ya bata, sai ka fara a ya dai in ce a ku zo nan wannan ita zan aura, aina biya sadaki ma ba ku san me halin sa ne, wala a ke kinyita ke kinyita, eh to shikenan kaka yayi musu shubha. Din ba haka ba, sai a ce me ya dama kai ka ganta tana da kokari ne yasa zaka aure ta, sai a ce eh ba kuma zama da yana bata na daya aiki, ashe ina son ta ne, a aka fito da mas'alar karara kokarin ta ne ma yasa zaka aure ta. Din ba haka malamin islamiya sai ka shiga danja. Al-khamisa ashara, mas'ala ta 15, annahi an kara'im al-amwali, kai da baka ainihin karbi zakka an hana ka daga karbi dukiyar su mafi tsada, sai dai in su suka amince su baka, sai a samu tsakatsaki, sai a samu wani gajjejen rako ko wani bijimin sa ko wani ingarmin rakumi a ce za a dauke shi, ta kuma a samu wani banzan garke gashi nan yana ta kashi ya lalace ya fetse, a'a sai a samu tsakatsaki. As-sabisa ashara, mas'ala ta 16, ittiqa'u da'awati mazlum, ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta. Duk mutumin da zai buɗe baki ya ce Allah ya isa an cuce ni, kai ko da ka san ba zai faɗi ba, ka san ka zalunce shi, kuma al'adar wanda aka zalunta yana yin muguwa addu'a ko, to ka kauce wa duk abin da zai ja ai maka Allah ya isa ko ai maka bakar addu'a, kuma haka wallahi za ka lalace. Jama'a mun gane wannan da kyau ko, wallahi al'azim mun ga irin waɗannan mutanen a nan garin, wasu su ma'aikatan gwamnati ne, wasu ma'aikatan sarki ne, wasu masu sa kayan sarki ne, da Allah ya isa suke rayuwa da cuta da zalunci, wallahi babu inda suke kaiwa, wallahi sai ga mutum ya taso yana sheki karshen rayuwa gaba ɗaya, sai Allah ya saka mishi bala'i shikenan sai kare a haka. Sai saka ka guji addu'a wanda aka zalunta. Na'am. Izgilanci, a izgilanci yayi izginanci wai mutum ayi Allah ya sai ya ce ap an yi tafi dubu dawo baka san akan ta muke rayuwa ba mutum kan haife ka wai su akan Allah ya sama suke rayuwa saboda shegantaka izginanci ne yake za su hadu da Allah a'a izginanci yana da matakan shi kuje ku karanta littafin malam Abdurrahman da Abdullahi al-Bassam ko ya cikin malaman Saudi Arabia al-istihza'u bi dinillahi al'amari ne da aka kakkasafta shi saboda in ba haka ba sai ba kowane izgilanci ne zaka ce mutum ya kafirta ba as-sabi'a ashara mas'ala ta 17 al-ikhbaru bi annaha la tuhjabu wannan babu ya gaya mana idan aka zalunci mutum idan yi addu'a to wannan babu ya ba mu labarin cewa ba a kan yi addu'ar kai tsaye take tafiya wurin Allah as-samina ashara mas'ala ta 18 min adillati tauhidi ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya'i من المشقة والجوع والوباء ينا daga cikin ainihin dalilan da ke tabbatar da tauhidi abubuwan da suka faru ga shugaban manzanni baki daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shugaban waliyan Allah shugabannin waliyan Allah baki daya sune sahabbai min al-mashaqqa na daga wahalhalai rayuwa walju'i da yunwa walwaba'i da annoba aina zamu cire wannan aliyu mun ji annoba ta same shi ciwon hakiya ciwon ido ya kama shi sannan mun ji tarihin baya Mu'adh dan Jabal a ina ya rasu a annoba wadda aka yi wahalhalun yunwa sun samu ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai aka ce wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da tsakar dare yunwa ta gasa shi ya rasa yadda zai a duniyar nan sai ya kasa zama a gida sai fito ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan sai ya haɗu da Abubakar lafiya Abubakar ka fito da daddare yake yunwa ya rasulullahi jama'a ku ji waɗannan su ma'ana duk duniya ka kai togaciya ka ce waɗannan sun fi kowa duk filin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa duk a cikin madiya annabawa Abubakar ne siddiqu ya fi kowa amma ga su yunwa ta fito da su yunwa da in ka kai musu abinci kwano guda sai kosar da su amma ba su da shi kuma babu haram ne akwai da sai a sa su Aliyu su ne sufurtan da ƴan sandoji ku je ku kwaso duk wanda kuka gani ya za a ce gidan shugaban kasa ba abinci ana hauka ne kuma mun gano wannan da kyau ko amma ina kan suna wannan tunanin ya za a yi sai ga Umar lafiya kai yace yunwa sai suka ce to kuma tafi gidan Abu Talha al-Ansari suka tafi gidan shi da tsakar dare suka je suka yi sallama matar shi iyaya Abu Talha tace ya tafi dibo ruwa da daddare kun ga sadatu awliya illahi sahabi dan aljanna ya tafi dibo ruwa aka da bokiti kai yanzu sai ka ce wai kai kafi karhaba da Allah wai kamar ni aba ni kuma nayi buga da Allah ga ayyuka kana ga sai ma wai a lokacin ma sai dauko na hankici ma yana ƙara share jikin shi ma ka dube shi fa da kyau ne very quality yana mamaki amma da Abu Talha tafi dibo ruwa yana akoki suka zauna suna jiran shi yana shigowa sai ya zo ya gansu sai ya ce alhamdulillah yau duk duniya ba wanda yake da baki kamar nawa yawa mun gane wannan da kyau ko nan da nan ya dauki wuka ina ya tafi yawa mun gane wannan da kyau ko nan da nan ya dauki wuka ya tafi inda tumaki suke sai annabi ya ce to kai hankali da mai shayarwa ma'ana kaga duk yunwa bata rufe idan annabi ba ka ji a dauko wanda take shayar da jariri nan da nan ya gasa musu akuya suka ci suka koshi suka yi hamdala ga Allah suka sha ruwa mai sanyi sai annabi ya jawo musu alhaqumut takasur tazartumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna il malakin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha yace thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im wannan ni'ima ce kuka kwasa kun fito da yunwa kun ci nama kun koshi da ruwan sanyi ba fiye wata ba menene ba za a tambaye ku ranar alkiyama shi yasa mas'alar nan mai girma ce jama'a shi yasa dan kaga ka shiga yunwa ka abin nan wallahi karka je kai zalunci karka je ka samu yarinya tana kallon alale to dan shigo daga lungu nan to shikenan sai ka ji ka kusa koshi sai ka ce to dibo ruwa ka shikenan sai ka kauce haka fiki haka fiki insha Allah Allah wa daukakin sarki ya taimaka insha Allah to a malam yace at-tasi'a ashara mas'ala ta to kafin mu wuce waccan mas'ala da kyau jama'a ku dubi mas'alar can da kyau sayyidina ali Allah ya dora mai waba ciwon ido jaraba ce wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya mishi addu'a ya warke ma'ana abinda ake nuna maka yanzu da cuta za ta same ka kai addu'a kai addu'a kai addu'a Allah bai kawo sauki ba wannan ba ya nuna kai ba masoyin Allah bane domin matsalan nan da ta samu Aliyu za a ce ya zauna baya addu'a ne yana addu'a amma duk da addu'ar shi Allah bai amsa mishi ba amma rana ɗaya da Annabi ya tofa mai sai idan yayi sai bude karama mu'jiza kenan ta tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam at-tasi'a ashara mas'ala ta 19 qauluhu sallallahu alaihi wasallam la utiyanna ar-rayata ilah da Annabi yace gobe zan ba da tuta alamun min alamin nubuwa alama ce daga cikin alamomin annabta yace zai ba da tuta ga wani mutum da yake kaunar Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suke kaunar shi in ba mutumin da yake annabi ba ba wanda zai iya gano mai irin wannan siffa yanzu zaka ka iya gano wani yana kaunar Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suna kaunar shi zaka iya ba sai annabi al-20 mas'ala ta 20 tasluhu sallallahu alaihi wasallama fi ainihi alamun min a'lamiha aidan har wayo toti da annabi a idan Aliyu wannan wata alama ce daga cikin alamomin annabta ainihin wanda ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-hadiya wal 20 mas'ala ta 21 fadilatu aliyyi radiyallahu anhu wani mutum wannan hadisi yana nuna falalar sayyidina ali wallahi duk ta fita tsumiyan nan da wadancan kunshi a mashirmanta suke kawo ai ta kawo tatsinyoyi ana haki ana hutawa ana da falala karara yau mutumin da annabi ya tara miliyoyin mutane yace gobe zan ba da tuta ga wani wanda yake kaunar Allah da manzon Allah to ba fa nan ba Allah da manzon Allah suna kaunar shi duk miliyoyin mutanen nan aka ketare sai aka je aka jawo wani da gora baya gani aka ce gashi baya gani ba zai iya zuwa jihadin ba sai aka mai addu'a idan shi ya bude ka gaya min wata mu'jiza wata karama wata daraja kuma ake neman Aliyu da ita bayan wannan mutumin da manzon Allah ya daga shi a cikin miliyoyin jama'a yace jama'a wannan Allah yana son shi manzon Allah na son shi shi ma yana son Allah kuma yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk cikin jama'an nan Annabi bai bada tuta ga kowa ba sai gare shi amma duk waɗannan wai ba su isa falala ba sai an kirkiri ƙarya Aliyu ya fi ƙarfin ƙarya jama'a Aliyu ya fi ƙarfin ƙarya الثانيه والعشرون مساله 22 فضل الصحابه في دوكهم تلك الليله فلما الصحابي سكان صحابي اي سن سامو فلالا saboda ne saboda wannan daren sun kwana suna tunani suna ainihin bege suna ta canke a wannan dare wa shughulihim an busharatin fatih da kuma shagaltuwar da suka yi game da albishir da annabi ya cewa wanda duk za a ba wannan tuta shi zai ci yaki yanzu misali a yanzu a wannan irin zamanin yadda mutane suka zama so materialistic in ka ce zaka ainihin ce wa mutane gobe za a bada tuta ga wanda Allah da manzon Allah yake so shi ma yake son Allah da manzon Allah wani ma zai manta da ajandar kafin a tashi daga wurin jawabi amma aka ce gobe za a bada tikiti tafiya hajji da umra za a bada albishir din kudi da wannan ne da me su ba amma ba wai ba su son kudi bane suna so amma in aka ce ga lahira ga aljanna ta zo to mantawa suke yi da komai yayin ba haka ba kudi aka zo da su daga Bahrain aka juye a masallaci Annabi ya tasa su a gaba kawai ya sa ido abin da ya shafe shi zinare aka kawo sadaka ya fito sallah ya manto shi a gida yace yana sallah tunanin ya zo mai ana idan da sallah ya tashi har wasu suka firgita lafiya sai mai da gudun zinare yace an kawo sadaka ne shine neman mazana manta yanzu shine ne gudu na dauko muku lafiya nan sai manzo Allah sauri kuma yace wannan sai hana ni shiga aljanna ranar kiyama don ba manzo Allah bai shiga aljanna ba shikenan sai dai ai ta layi ku ba wanda waye zai shiga hadisin bukhari haka yace yace in yaje kwankwasa a ce wayan yace muhammad a ce dama kai aka ce ba kai ba ka bude kowa duk ana san ana layi ana jiran sai ya shiga to in ya zama guntun zinare zai tara annabi shiga aljanna duk duniya za a kasa shiga ke saboda ne saboda ba fa zalunci ba mantuwa yayi mana kai liman ko shugaba in aka baka haƙƙin jama'a da zaka manta shi a cikin dukiyarka ƴaƴanka su gaje shi da ya zama maka matsala a kiyama ina kuma a ce cinyewa kai kine ne to saboda haka matsalan nan jama'ar musulmi wallahi tallahi mai girma ce dukiyar nan da aka zo da ita daga Bahrain bai kai gidan shi ba bai ci aka wani wuri ba ya fahimci mutane yanzu suna da wahalhalun yunwa to yanzu ba titi za a yi ba ba asibiti a'a sai ka zo ka juye in ka zo kuma annan ba zai kirga ya baka ba sai ce dibi kuma ka diba sai ka tafi ka diba Abbas da ma tsohon dan kasuwa ne shi an dade a jahiliya ana cin haram ana yin riba ana magumagun duk wani cuku-cuku duk sun iya. Annabi ya zo ya ce duk wata cuta ta jahiliya, duk wata ribar jahiliya na haramta ta yau na take ta. Ya ce ribar farko da na take ita ce ribar Abbas kawuna. Duk wata riba, kaga kowa zai fahimci wa zan Annabi tun da ya fara daga gidansu. To me ya faru? Yau sai aka ce wa Abbas ga dukiyar halal ta zo. Ma'ana yau Abbas zai kafara kenan ko? Abbas da ya tashi sai kwance mayafin shi ya rinka lodawa, ya daure, ya yunkuri zai daga ya kasa. Ya ce wa Annabi ka ce su dora ni. Annabi ya ce a ka dora kanka da kanka ne. Ya ce to kai tun da dana ne dora ne. Ya ce a sauki dai iyawarka. Ya rage ya kasa sai da suka yi haka sau uku, sannan ya iya diban yadda zai dora. Ya tafi sai Annabi ya kyalkyale da dariya ya ce dattijo wannan yana gwagwarmaya. Ba an ce sahabbai ba su san kuɗi ba, ba an ce ba su san dukiya ba, amma in lahira ta zo to su sun fi san lahira. To da haka wannan hadisi yana nuna falalar sahabbai, saboda Annabi ya yi albishir da wani abin alheri suka kwana suna fatan ina ma su ne. Wannan yana nuna falalar su, domin ba mutumin kirki ba, babu mutumin da lahira take buge shi. As-salisa wal 20 mas'ala ta 23 al-imanu bil qadri, imani da qaddara. Li usulaha liman lam yas'alaha, kunga imani da kaddara, ka yadda da kaddara. Wani ita kaddara tana iya kaiwa wanda ma bai tashi ya neme ta ba. Yanzu Allah ya sa bana sai ka je aikin hajji, kana kwance a gidanka, sai zuwa buga maka kofa aka maka komai da komai, ake ga mai hoto ma zai dauke ka, ba wata wahala da kai. Wani kuma yana tun yana ta cuku-cuku, yana ta hada kuɗi, yana ta hada adashin gata, yana, amma kuma in kaddara bata kaddara zai je ba, wannan shekarar ba zai je ba. To abinda ake nuna maka, ka yadda da kaddara, ka san cewa kaddara in Allah ya kaddara kaza rabanka ne, ko baka neme shi ba sai ya same ka. To me ake nuna ma? To tunda ku haka ne, kar wajen nema ka nemi haramun kenan. Domin duk tarin sahabban nan ba wanda Allah ya kaddara zai samu wannan mukamin sai Aliyu a halin baya nan. Amma da yake rabon shi ya rantse fa kaddara, sai da aka jawo gore shi, aka zo aka warkar da shi da ikon Allah aka bashi. Kusa kar ka taba wahalar da kanka. Duk sanda kake da jarabawa gobe, kake da kaza, ka fara nazari, ka ji kana jin bacci sai kai bacci. Kai bacci ka tashi sai ka ci gaba da karatu. Kar ka sha kwaya, kar ka hana idon ka bacci, a'a kai gurgudan iyawarka. Sannan Allah ya tabbatar maka da kaddarar shi. Wa man'iha amman sa'a. Sannan kuma wanda ya kokarin ya samu, in kaddara bata kaddaro akan shi ba, sai kaga an hana shi, gashi kuma yayi wahala, yayi kokarin ya samu. Jama'a mun fahimci wannan da kyau. Ar-rabi'a wal 20 mas'ala ta 24 al-adab fi qawlihi 'ala rislika, madadi da ainihin wato yayi a wajen cewa da ya 'ala rislika, 'ala rislika, yanzu yayi ladabi ko bai ladabi ba, ma'ana Annabi yayi ladabi ga wanda abin ka rayuwa take. Ma'ana shi madadi, kana yin ladabi ga na sama da kai, kana yin ladabi ga na daidai da kai, kana yin ladabi ga na ƙasa da kai, shi yake nuna kai kana da ladabi. Idan kana girmama na sama da kai, kana wulakanta sa'o'inka da waɗanda ke ƙasa da kai, har yanzu baka da cikakken ladabi. Sai ka girmama na sama da kai, ka mutunta sa'o'inka, ka baiwa na ƙasa da kai martabarsu, to shine ka cika mai ladabi. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ku ji, yanzu in ba ladabi da Annabi yake da shi ba, yaya Annabi zai taka da kanshi ya tafi ainihin gidan ƙarshe? Me yaje nema? Ba fa yaje ne ko ta yi adashi ya je ya karɓo kuɗin adashin ba, yaje ne ya zauna ya mata nasiha. Har Bukhari sai da ya kulla babi, babu mawizatu ar-rajul ibnatahu li hali zawjiha, ma'ana kai dattijo ka naɗa rawaninka, ka riƙe kwagirinka, ka tafi ta kanas. Yarka tana aure a ina? A Kano ne? A Sokoto ne? A Gusau ne? A Katsina ne? Ta Raba ne? Ba abin da ya kai ka da kuɗin motarka da guzurinka, komai da komai, ka je ne ka ga ya take rayuwa, ka zauna kai mata wa'azi, shikenan sai ka dawo. Yanzu wannan ba ladabi ba ne Annabi yake ga na ƙasa da shi ƴar shi? Sannan ya taɓa zuwa gidan sai ya ce ina mai gidan nake, ina Aliyu? Sai ta ce wannan daga mun ɗan yi tankiya kawai, mun ɗan yi faɗa kuma wai ya fishi, ya tafi shi, ya ce to ya tafi mana. Annabi ya ce wala je kaka nemo shi. Ya je zaga, bai gan shi ba. Annabi ya je sai nemo shi, sai ya samo shi a masallaci. Annabi da kanshi ya tafi neman sirkin shi, ba shi haƙuri? A yana nuna shi yana da ladabi ne, ba wai ya wulakanta kanshi ba ne. Ya je ya tashi Aliyu ya ce kum ya abat turab, tashi akai baban turbaya. Ali yace duk alkunyar da ake mana a ce Abul Hasan Abul Hasane ne Abu Wane ne ba alkunyar da nake jin dadi irin Abu Turab saboda manzo Allah ya bani wannan. Saboda haka yanzu da annabi zai magana da Ali amma sai ya ce ala rislika, ma'ana nan take ka tafi ka je ka ainihi wannan yaki. Ya gaya mishi kalmar da take akwai ladabi ga mutumin da ka fadawa a cikin larabci. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka lazimi ne Imam Muslim ya ruwaito hadisi Anas yana tafiya sai aka ga yayi wa yara suna wasan ƙasa sallama, yace assalamu alaikum, ga shi dattijo da furfura da komai. Aka ce yana ce dade Allah ya mata mala wadannan yara masu wasan ƙasa, yace haka na ga mai gidanmu manzo Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana kai ne babban malami, kai ne babban waliyi, sahibul karamati bahira. Ma'ana in ka ga yara sai kai assalamu alaikum, wannan bai rage darajarka ba. Tunda mai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna hadisin annabi kana aiki da shi kenan, da annabi ya ce duk mutumin da baya girmama babba baya mutunta na ƙasa da shi, wannan ba mu ba shi. Na ƙasa da kai ka mutunta su, ka ji tausayin su, ka karrama su. Na sama da kai ka mutunta su, kai musu ladabi, sa'o'in ka ka ba su darajar su. To haka ake rayuwa jama'a. Shi yasa duk mutumin da ya rasa ladabi a rayuwar shi yayi asara. In ilimi kake da shi, in ba ladabi ilimin baya haske. In kudi kake da su, in ba ladabi ba sa haske. In sarauta ce, komai ana so ka sanya ladabi. Bibi annabi Yusuf duk sarautar shi da ya gama sai wa Allah ladabi. Bibi annabi Sulaimana kwaro yana magana da ya dariya sai godiya ga Allah bai cin kaho ba. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Haka ake so jama'a, wallahi tallahi ku je ku koya mutane ladabi. Malaman islamiya ku ware rana da za ku rinka koya wa yara ladabi. Malaman mata ku rinka ware rana, malaman aji. Shi yasa nan muka sanya littafin al-adabul mufrad. Imam al-Bukhari zai fara da ladabi tsakaninka da Allah. Ka girmama Allah, kai wa Allah tauhidi, kai mai ladabi. In kai wa Allah shirka, kai wa Allah tsiwa. Sannan ya kawo mutane mabibiya da su sune wa, sune iyaye. A cikin iyaye sai ce uwa, daga uwa sai wa, sai uba, sannan sai zo makwabta, sauran dangi, sauran jama'a. Wallahi kowa yana da haƙi akan ka. Wannan ladabi jama'a abinda kafirai suka rasa kenan a yau. Kafirai abinda suka rasa kenan yau ba su da ladabi. Kuma mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki shiryar da mu. Al-khamisa wal 20 mas'ala ta 25 ad-da'watu ila al-islam qabla al-qital. Kafin ku yaki mutane sai kun kira su zuwa ga musulunci. Mun yi bayanin wannan gabar a kasar din baya. Wannan shine kasar na 12, kaje ka nemi na 11. Mun yi cikakken bayani. Kafin a yaki mutane sai an yi musu wa'azi. Ku je ku kama mutane ku ta karkashe su, ku ce kafirai ne. A'a, ba ku tabbatar da kafircin su ba sai in kun ce musu kaza ba kyau, sannan sun ki, shine za a gane su. Al-khamisa as-sadisa wal 20 mas'alata 26 annahu mashru'un liman du'u qabla zalika wa qutilu. Shi yaki din an shar'anta shi ga waɗanda duk aka yi musu da'awa kafin a yake su din. Wa qutilu, kuma suka zo za su yaki musulmi. Mutane ne kawai kun zo za ku yi musu wa'azi sai suka zo za su yake ku. To ku aje wa'azin ku ci gaba da yaki. A mutane ne kun zo kun yi musu wa'azi sun ki, to an shar'anta yanzu in kun zo kai sai ku iya afko musu. Shi yasa mutanen Khaibar an sha zuwa ane musu wa'azi, da suka yi taurin kai ran nan kawai sai kaga annabi ya duro musu da asubahi, suka ce Muhammadun wal Khamis. Ga Muhammadun nan ya zo da rundunar yaki. Al Khamis ba rana Al Khamis ba. Abin da ake nufi da Al Khamis, saboda yadda sahabbai suke kasafta rundunar yaki, shine sai a yi kashi biyu a gaba, kashi biyu a baya, sai a yi daya a tsakiya. Kashi nawa kenan? Kashi biyar. To shi yasa suka ce Al-Khamis wai rundunar yaki, sai suka ce ga Muhammadu nan ya zo da rundunar yaki. To shi kenan sai aka je aka yake su, nan da nan kuma aka karya ainihin kashin bayan mulkin su. As-sabi'a wal 20 mas'ala ta ainihin 27 ad-da'watu bil hikma. Da'awa da hikima. Duk sanda zaka yi wa'azi yanzan kana da hikima, kana da hujja, ka iya tsara magana, ka iya tsarin wa'azinka. Da qaulihi, saboda magana annabi da yake akhbirhum bima yajibu, sai ka ba su labarin abubuwan da ya wajaba a kansu a cikin ainihin dukiyar Allah, wato ba kai ka dora musu ba, Allah ne ya dora musu zakka. As-samina wal 20 mas'ala ta 28 al-ma'rifatu bi haqqillahi fil islam. Lazimi ne, wajibi ne kowa ya san haƙƙin Allah a cikin addinin musulunci. At-tasi'a wal 20 mas'ala ta ainihin 29 sawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahidun. Ladan wanda mutum ɗaya ya shiryu a hannun shi, in mutum ɗaya ya karɓi musulunci, ko da batacce ne ya gyaru a hannunka kana da lada ladan da yafi a tara maka jajayen raƙuma ko a yanzu a ce yafi yanzu kana da manya-manyan gidaje da manya-manyan motoci da filaye da katon account a banki to gwamma ake ka shirye da mutum ɗaya a rayuwarka shi yasa duk yadda za ka yi ka ga cewa kafin Allah ya ɗauki ranka ka taɓa yin sanadin ko da mutum ɗaya ne ya dawo kan hanyar addinin musulunci as-salasuna mas'ala ta 30 al-halifu 'ala al-futiya wannan ya nuna mana ya halatta mutum ya rantsuwa a wajen fatawa saboda gashi annabi ya ce wallahi la an yahdi Allah fika rajulan wahida wallahi Allah ya shiryar da mutum ɗaya da kai ya fika samu kaza 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 ma'ana yanzu aka yi maka fatawa alaga fatamalan ko kaza wajibi ne sai ka ce wallahi wannan abin ba wajibi bane ya halatta an gano wannan da kyau ko jama'a musulmi ƙarshen ainihin wannan babi kenan wanda yake magana akan a kirayi mutane zuwa ga la ilaha illallah shi yasa mun yi bayanai waɗannan irin ainihin babukan abin da suke karantarwa musulunci a je a yada shi jama'ar musulmi da addinin musulunci a Najeriya abin mamaki akwai wuraren da yake har yanzu ba a da labarin shi amma kuma in ka shigo cikin birni ko bariki sai ka ga wannan waɗannan mutanen da ba su da labarin musulunci akwai dan garin su wanda musulmi ne wani ma malami ne to wajibi ne a je a koya musu a kira su zuwa ga addinin musulunci da harsuna daban-daban yanzu in ka shiga kasashen kudu ko kuma kai arewacin Najeriya gabashin Najeriya maso arewa shine wajejen kasashen Adamawa kenan wallahi tallahi akwai mutanen da yake aka gano su a cikin jihar Adamawa a Yola aka gano su mutane ne akan dutse amma wallahi in sai ga mutane irin ma tsoron su suke yi ba su taba jin labarin musulunci ba sai a lokacin to wajibi ne a je a karanta musu a yi musu bayanin addinin musulunci in an je kuma ba a kya musu za a yi ba sardauna in ya gona musuluntar da irin waɗannan zama yake ya ci tuwansu su kawo mai ruwa ya sha in kwana in zama ya kama duk ya mu'amalance su sai su ga su da suke ganin kansu karnuka ba su kai darajar lalataccen mutum ba ma balle wannan shugaban al'umma ya zo ya ci abincin sai su karɓi addinin musulunci yasa wajibi ne jama'a a je a yaɗa addinin musulunci yan boko ku je ku yi bayani da turanci masu jin nufanci masu jin yarabanci masu jin yaren kalaba masu jin nufanci duk yarurruka jama'a an ka tafi duk inda ka samu ba su jin yare kaza kai kana je faransanci masu jin faransanci kasashen Niger nan ku shiga ku je kasar Niger babu tarihin addinin Christianity amma yanzu gashi nan mutanen kasar Niger suna ta shiga addinin Christianity me yasa da mutane suna zuwa suna jin yaren faransanci suna zuwa su nemi su aji da yaren Christianity da yaren faransanci suna converting din suna saka su cikin Christianity yasa wajibi ne jama'a ayi da'awa din nan a rubuta ko takarda falle ɗaya zaka rubuta wanda zaka bayyana musulunci shine a dawo a bautawa Allah sai ka dubi me suke bautawa su a suna bautawa ruwa ne to musulunci shine a dawo a bautawa Allah a daina bautar ruwa a daina bautar rana sai su fahimci me kake nufi amma kaje kana cewa a daina bautar gunki dan to masu ba ka bautar gunki ana wa'azi ne dibe da mutane jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu babu tafsiri tauhidi wa shahadati alla ilaha illallah babin da ke bayani akan fassarar tauhidi wannan babin zai fassara mana tauhidi ne sannan kuma zai fassara mana abin da ake nufi da shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kamar kullun sai malam yace wa qawli llahi ta'ala da kuma bayani da kuma fassara akan maganar Allah madaukaki in ka ce wa qawli kenan in ka ce wa qawlu wawun din ya zama wawu liste ina fa kaje ka samu kasar din farko din nayi irabin waɗannan irin wuraren wa qawli llahi ta'ala da kuma fassara maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura wannan ayar ka natsu da kyau dan ka fahimce ta a cikin alqur'ani ne Allah madaukakin sarki yake bada labarin nau'ukan kafirci da nau'ukan abubuwan da ake bautawa da waɗanda ake bautawa sai Allah madaukakin sarki yake cewa ulaika allazina yad'una su waɗannan waɗanda ainihin wato ake bautawa to su din yad'una suna bautawa ubangiji ne su ana bauta musu kuma suna bautawa ubangiji to me yiwa wannan ma'anar ba za ta bayyana gare ka ba sai an kawo maka abubuwa biyu abu na farko a wata kira'a ana karanta yud'auna ulaika allazina yud'auna
shi waɗannan da ake bautawa yabtaguna ila rabbihimul wasila, su ana bauta musu, su kuma suna can suna neman kusanci zuwa ga Ubangiji. Yanzu an nuna maka wawancinka kai da kake bauta musu kenan, domin kai kana nan kana bautar su, su kuma suna can suna bautar Allah, kaga su ba ta kai suke ba. Abu na biyu, Imam al-Bukhari ya ruwaito asari daga sahabi Abdullah dan Mas'ud, yace abin da ya faru, wasu mutane ne suke bautar wasu jama'a daga cikin aljanu, sai su aljanun suka je suka musulunta. Su mutanen ba su san aljanun da suke bautawa sun musulunta ba, sai suka ci gaba da bautar su. Su mutanen na bautar aljanun, su kuma aljanun suna bautar Allah. Sai Allah ya saukar da cewa ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila, su waɗannan da ainihin suke bauta din nan, to su waɗanda ake bauta su kuma suna can suna neman kusanci zuwa ga Ubangijinsu. Kun fahimci ma'anar wani? Ma'ana su mutane suna nan suna bautar aljanu, aljanun da ita suna can sun musulunta, Allah suke bauta suna neman ainihin alwasila, kusanci zuwa ga Allah. Ta yaya ake neman kusanci zuwa ga Allah? Allah da kanshi yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila, ya ku mu'mini ku ji tsoron Allah ku nemi kusanci zuwa ga Allah. Menene alwasila a larabci? Shine kusanci zuwa ga Allah. Gashi nan mawaki yake cewa ya buntaya innar rijala lahum ilayki wasilatu, yake ɗata naga cewa samari suna neman kusanci zuwa gare ki. Fataqabbadi fataqabbadi wa takahali, kirin kayin kunshi kina sanya tozali dan ki kyau, saboda naga samari suna da neman kusanci zuwa ainihin gare ki. To alwasila, al-Imam Ibn Kathir da yazo kan wannan ayar da ita da wannan da na ja a yanzu, sai yace abinda ake nufi da neman kusanci zuwa ga Allah, neman kusanci ta hanyar ibada, ta hanyar ta'a, ta hanyar bautar Allah, ta hanyar yin abubuwan da Allah ya farlanta maka da yin abubuwan da suke nafila ne. Ba wai neman kusanci, neman tsanantuwa zuwa ga Allah ka samu wasu waliyai ko shehunnai ko hujjubbai ko sadaukai su zan suna tsakanin kai da Allah ba. Babu shamaki tsakanin Allah da bayin shi a wajen bauta. Ana samun shamaki tsakanin Allah da bayin shi ne wajen isar da sako. Allah madaukakin sarki baya baiwa bawan shi sako kai tsaye yace wane eh bauta mun, wane sai turo wani annabi, annabin sai wakilce shi a wurin ku. Amma aka tashi bauta mishi fa, to da ku da aka aikowa, da shi annabin da aka aiko gaba ɗaya, sai ku bautawa Allah babu tsani. Jama'a mun gani, kaje ka karanta ainihin littafin ainihin wato al-farqu bainal khaliqi ainihin wal makhluq, ko kuma al-wasita bainal khaliqi wal makhluq, zaka ga gamsasshen bayani cewa babu wani shamaki wajen bautar Allah. Duk wanda yazo ya kaga hadisi yace wai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man la shaykha lahu fa shaytanu shaykhuhu, wanda bai yace bai da shehi to shaytani ne shehin shi. Annabi ya faɗi wannan, baka je ka karanta littafin al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a, sam fa hadisi bane wannan. Duk sanda baka bauta ma Allah, yanzu in zaka daga hannu, daga hannu ka roki Allah, ba sai ka bi ta hanyar mazhabin wani ba, ko dariƙar wani, ko karamar wani, a'a, kana da buƙata sai ka daga hannu kai salati, ka roki annabi Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wataala, Allah madaukakin sarki ka bani kaza, amma ba sai ka bi ta hannun wani ba. Amma in ibada ce zaka yi, to wannan ibada sai ka karbi kaifiyar yadda ake yin ta a wurin annabawa. Amma in ka tashi zaka yi ta tunda ka iya fa, to yanzu kowa ya kauce baka wuri, ka tafi gaban Allah kai tsaye. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka waɗancan aljanu da ake bautawa su sun musulunta, amma su mutanen ba su sani ba, sai Allah ya ce waɗannan da suke bautan nan suna ɓata lokacinsu suna bautawa waɗanda su kuma suna bautar Allah ne, suna neman kusanci zuwa ga Allah. Ayyuhum aqrabu, suna neman kowanne ya zarci ɗan uwan shi wanne ne zai fi kusanci zuwa ga Allah. Wa yarjuna rahmatahu, suna fatan rahman Allah. Wa yakhafuna azabahu, kuma suna ainihin tsoron azaba Allah. Inna azaba rabbika kana mahzura, domin azabar ubangijinka abar tsoro ce. Saboda haka jama'a kun ji, ba a bauta aljanu, ba a yi wa aljanu yanka, ba a jin tsoron aljanu, da aljanu tsoron mutum suke. Saboda Allah da kanshi yake laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri, mun girmama dan adam mun dauke shi a tudu da kwali, dan adam yafi kowa daraja. Duk cikin halittar Allah babu halittar da mala'ika ya taba daukan shi ya kai shi zuwa ga Allah sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mutum kenan, mutum ne ya samu wannan daraja, mutum ya fi kowa daraja. To da da zaran dan adam ya sauka wuri, duk aljanu sai su watse. To kawai shi dan saboda waswasin shi sai lallabo ya saka wa mutum tsoro a zuci. Da zaran an sauka wuri, sai shugaban ayarin ko karabka sai ya ce na'udhu bi sayyidi hadhal wadi min sufaha hadhal wadi, muna neman shugaban aljanun wannan kwari ya taimake mu ya tsare mu daga sharrin wawayen mutanen shi dake wannan kwari. To fazaduhum rahaqa, sai wanne ya kara wa aljanu ji da kai, to ashe ma tsoron ma ake ji, to shikenan. To da an sauka ba a yi irin wannan ta'awuzin ba, sai su mace wani ya ce to kun gani ba, mun gaya muku halittun nan abin tsoro ne, kun yi ta'awuzi, sai a ce a'a. To da annabi ya zo sai karantar da sunna, a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa, duk inda ka je ka zauna kwanciya za ka yi duk abin da ke wurin, in kai wannan zikirin Allah zai kare ka daga sharrin shi. Jama'a mun gane wannan, Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi. Al-Imam Al-Qurtubi mai tafsir, mai malamin mai tafsiri, mai talkhis na ainihin mukhtasar na sahih Muslim, al-Mufhim fi talkhis ma ashkala min sahih Muslim, yace ya kasance duk inda ya sauka sai yayi wannan addu'a, mataran kawai sai ya manta, yana sauka sai kunama ta harbe shi, sai ya marmara ya tana bai wannan addu'ar bane. To da haka jama'ar musulmi, ba a jin tsoron aljani. Karka ji wai ana magana da aljani a gaban ka mara lafiya, ana kakari kai kuma ka hauna kirkita kana fitsari, ni ya zafi ka daina jin tsoron aljani. Sam shi ya sa Ibn Qayyim a cikin Ibn Nabawi ya ce yana daga cikin sharadin da ake nema ga wanda ake wa ruqya, da shi malamin da yake ruqya sai sun zama suna da karfin zuciya. Dan ka je gaban malami an ce ai aljani ne ya shige ka, karka sune daga nan, yoso ne aljani ya shige ka, yace insha Allah Allah zai fitar da shi. Kenan kawai zuciyarka tai karfi, amma zuciyarka ta karaya, shi ma malamin zuciyar shi ta karaya, aljani na zuwa shi malami ya gudu, to kai kuma ba da aljani ya zo a kanka. Shi yasa ku daina jin tsoron aljani, aljani ba abin tsoro bane jama'a. Shi yasa kuka ga Turawa ai suke iya fada da aljani, me yasa? Ba imanin bane anan, karfin zuciya ce. Annan hanyar Kano, lokacin da ake construction, ake yin wannan sabuwar hanyar Kano, aka zo za a ture wata bishiya, da an ture bishiyar kai sai ta dawo sai ta zauna, da an ture bishiyar sai ta dawo kai sai ta zauna. Kawai da wani bature ya zo kawai daga jeran wandon shi yana shan taba, ya fito kawai ya hauka tafila, ya ce duk ta baya, da kawai ya hauka tafilan nan ya je an gaji bishiyar nan suka dawa gaba daya, sai da ya je can karshe sun je ture ta kawai, shikenan. Sai kawai aka ji ana ihu kawai, shikenan. Sai wata tsohuwa ta zo ta fice kawai, shikenan. Ma'ana dama wata aljana ce, shi bature kawai ya ce nonsense kawai, aikin banza kuna bata lokaci, shi ba tasbihi ba ma karfin zuciya ce kawai. Shi yasa sam karka ji tsoron aljani jama'a. Da za ka haɗu da wani ya ce maka ni aljani ne, ka ce to sai ne, ni kuma ai mutum ne, shikenan. Haka kawai wani Abuja ya zo ya ce mana ai wallahi tallahi yau ya haɗu da wani, sai da ya rabu da shi kawai, sai ya tsiga jikin shi ta tashi. Tun da ya ji tsiga jikin shi ta tashi, kawai sai ya sake zo mishi da farin kaya, ya ce karka ji tsoro na, ni aljani ne, shikenan. Sai yana makirkita na ce yau mu je mana gan shi, aljani ce, ya ce to kai ma wallahi na fara jin tsoron ka. Ka duba irin wannan tsoron tsoro, tsoron tsoro, ka daina jin tsoron aljani, ka daina jin tsoron aljani. Kana noma a gonarka shikenan, wannan shuri ne yana kawo maka cikas. Yi tasbihi, karanta alqur'ani, faɗi sunan Allah kawai ka kafce shi ka zubar. Ya shuri kawai ya hana ka kunya ka taisaiki, ka kafce shi kawai ka zubar da shi. Dama kana jin tsoro, imani ne babu, a'a kana da imani, kana da zikiri, sai ka saka ƙarfin zuciya, ba abin da zai same ka insha Allah. Wa qawlihi, da kuma fassara akan maganar Allah madaukakin sarki da yake ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi al-aya. وإذ قال إبراهيم كاذكم أقول تو وقوله تعالى دم جنر الله دي يتشي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الله يتشي كتنا كوك فتا مسو كوك تنو سعد النبي إبراهيم يتشي وما هي فيش دجباء الشي إنني براء مما تعبدون نينا برن تدقى أبن كوكي بوتاوا نائب برن برن daga abin da kuke bautawa. Illa allazi fatarani, sai wanda ya halicce ni, ma'ana fatarani wanda ya halicce ni ba tare da wani misalin irina ba. Sanda Allah ya halicci Adam, ba wata halitta irin Adam da wani ya taba balle a ce Allah ya yi kwaikwayo, shine ma'anar fatara. Ibn Abbas ya ce gani Balarabe, sanfare rabb Balarabe, amma ban san kalmar fatara ba, sai da naji wasu kauyawa suna fada akan tukunya, wannan yana cewa ana allazi fatartuha, wannan yana ana allazi ibta'atuha, wannan yana ni na kera ta, wannan yana ni kuma su yi mai. Sai ce tunho sai na gane wato ma'anar fatara wanda ya kirkiro, ma'ana tun farko shi ya tsaya ya designing din ta, ya tsara ta sannan ya yi ta. To Allah shi ya tsaya ya tsara ka sannan ya yi ka. To Annabi Ibrahim ya ce ba zan bauta wa kowa ba sai wanda ya kirkiri halitta ta, fa innahu sayahdin, domin shi zai shiryar da ni. Waja'alaha kalimatan baqiyatan, wannan kalmar sai Allah ya sanya ta wanzajjiya fi aqdihi ga waɗanda suka zo bayan shi. Ma'ana abin da ake nufi la ilaha illallah ce ma'anar wannan magana. Annabi Ibrahim tamkar ya fa la ilaha illallah kenan. To wannan kalmar sai Allah ya wanzar da ita, ya'yan shi da jikokin shi da suka taso duk sai zama aqida su kenan. Dan haka duk annabin da yazo bayan Annabi Ibrahim har duniya ta tashi kan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, shine annabi na ƙarshe. To dukkanin su sun zo cikin zuriya Annabi Ibrahim ne. Ashe me ake ce maka a yanzu? Wallahi in ka kafe akan tauhidi sai Allah ya zuba zuriyarka albarka. Kun da malamin nan, Malam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya kafe yake ba za a bauta kowa sai Allah ba. Ba kabari, ba shuri, ba aljanni, ba shehi, ba rana, ba wata, sai Allah kadai. Akai ta gumin su, akai mai hari, za a kashe shi, aje ai kokarin bangin din shi, ba bala'in da musulmi mun saka shi ba. Amma da Allah ya ketare da shi, Allah ya zuba zuriyar shi albarka. Har yau in ka ji an ce alu shaykhi, ta'an mala, to a Saudi Arabia to jinin shi, in ka ji malami ya kai ya komo a Saudi Arabia sai ka ji jinin shi. Duk inda ka ji a Saudi Arabia an ce a sheikh wana wana wana, alu shaykhi, ya'yan malam, to su kadai ne gidan ne tauhidi kakansu ya rike, sai Allah ya tofa gidan albarka. Wallahi kai ma ka rike tauhidi, Allah zai maka albarka. Amma wallahi in ka rike kasa rike tauhidi saboda kana tsoro, za a kwace mata, za a kwace rumfar kasuwa, za a kwace jari, za a kore ka daga aiki, wallahi shi kenan duk zuriyarka ka ja musu bala'i. In dai gwagwarmaya ta tashi akan tauhidi ka kafe, ka ce sai tauhidi, Allah kadai za a bauta banda kowa, har da kaza ka ce banda shi, shi din ne me aka yi shi, kaza din a ce ya kware da gaske sai Allah kawai. Ku duba Annabi Ibrahim dai kalmar da ya amfani da ita, yace nayi baran baran, ba ni ba ku, ba ni ba abin da kuke bautawa, sai wa yace sai Allah da ya halicce ni, shi kadai zai iya shiryar da ni. Da Allah ya tashi sai ya sanya wannan kalmar da ɗayan shi da jikokin shi, sai zan addini su kenan. Ku duba kuma addu'a yake, rabbi wajnubni wa baniya anna abudal asnam, ni da ƴaƴana ka nufanta mu daga bautar gunki. Kafa jama'a mu kafe tauhidi, inda ba a kada a raya ce a'a, ba yadda za a yi sai dai tauhidi. Allah madaukakin sarki shirye da mu. To shine wannan aya kenan, sai aya ta gaba ko wa qawlihi, da kuma maganar Allah da yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi, sun dauki ahbar manyan malaman su, jam'in habar, habar kuma daga alhibra, tawada. Wa yake amfani da tawada? Malami. To habar malami, to ahbar malaman su, yahudawa da kristoci sun dauki malaman su, wa ruhbanahum, da kuma ruhban jam'in rahib, an gane masu bauta, mutum ya zauna kawai a ce irin reverend father, reverend sister, masu ibada kawai, yace shi he is a priest, he is a son of God, he is a prophet, he is an apostle of God, kaza kaza, duk irin waɗannan din nan, to sai aka dauke suka zama arbaban, ubangizai, ubangizai min dunillahi, sai suka rabu da Allah. Kun ji abu na farko da ya fara lalata kristoci kenan. Ma'ana abu na biyu, abu na farko shine da suka dauki Annabi Isa suka ce dan Allah. Abu na biyu kuma sai malaman su da bayin Allah, sai duk wani mutum da ya zama mai bautar Allah ne, duk wani malami sai a ce wannan fa ya cancanta shi ma a bauta mishi. To in baka gane ma'anar wannan ayar ba, bari ka ji abin da Malam Abdulrahman dan Hassan ya faɗi a cikin sharhi, yake wa fil hadisi sahihi, a cikin ingantaccen hadisi, wanda wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi, hadisi ne wanda Baihaqi ma ya rawaito shi, kyakkyawan hadisi ne, yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tala hadhihi al-aya ala Adi ibn Hatim al-Ta'i, akwai wani saurayi mai suna Adi dan Hatim al-Ta'i, ya shita musulunta da dadewa, shi kuma ya tsaya yana tatsiwa yana rashin kunya, shine Adi asalin babansu mutumin kirki ne a jahiliya, ma'ana yana da kyauta, yana da alheri. Hatim al-Fa'id, wanda ya karanta al-Adab al-Arabi, Arabic literature, ya san tarihin ainihin Hatim al-Fa'id, to wannan dan shi ne. To wannan sai ya je ya shiga addinin Kirista. Da ya shiga addinin Kirista sai ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da cross a wuyan shi, kamar yadda kaga abin nan kristocin yau suke yi, kaga cross a wuyan mutum, ko ka gani a motar shi, ko ka ga hoton Annabi Isa da makamantansu, sai ga cross a wuyan shi. Sai Annabi ya tsinke ya ce, cire wannan gunkin, za mu zo mu samu cikakken wannan hadisin a cikin wannan littafin, anan ya takaita shi ne, ya ce cire wannan gunkin daga wuyanka, ma'ana yanzu cross din nan ya zama ne gunki, ya ce cire wannan gunki daga wuyanka, domin asalin cross din aihutan Annabi Isa ne ake a gicce haka, to wannan gunki cire shi. Sai Annabi ya tsinke ya jefar mishi, sai ya ce mishi, kuna bauta wa malamanku da bayin Allah daga cikinku. Faqala, da Annabi ya karanta mai wannan aya, sai ya ce, ya Rasulullahi, lasna na'buduhum, ai ba bauta musu muke yi ba. Kafin in tafi da nisa, yanzu wannan Balarabe ne ko ba Balarabe ba? Wani addini ya shiga yanzu ya zo wurin Annabi? Annabi yake karanta mai wannan aya, addinin Kirista. Ashe wanda yake ba kabilar Annabi Isa ba, in ya shiga Kirista za a yi recommending din shi, za a dauke shi a Kirista. Kun ji abu na farko? Wannan magana ina mai da martani ne ga wasu waɗanda suka ce, ai Annabi Isa annabin kabilar shi ne kawai, don haka duk wani baka tafi yanzu, ko Inyamuri, ko Bahaushe, ko Bayarabe, ko Banike, ko Bafulatani, in ya karɓi Christianity ma ba ma za a kira shi Kirista ba, kuskure ne, Kirista ne. Na ɗaya kenan, domin gashi wannan Balarabe ne. Larabawa, kuma cikin Larabawa kabilar Banu Taghlib su suka fara karɓar ainihin Christianity a cikin Larabawan Jaziratul Arabiya, kuma an ɗauke su akan cewa Kiristoci ne. Na ɗaya kenan. Na biyu, wasu suna cewa ai sun canza addinin a yanzu, ai tun san da Qur'ani ya sauka, Qur'ani ya yarda cewa sun canza, domin gashi Qur'ani yana cewa ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillahi, sun dauki malaman su da bayan Allah daga cikin su, mai da su ubangijai, sun rabu da Allah. Wannan canza addinin Qur'ani yake tuhumar su, ko ba canzawa ba? Sannan nassin Qur'ani yake, qatilul ladina la yu'minuna billahi ko wal yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu, kujifa Allah yace ba sa haramta abin da Allah da manzon Allah suka haramta, yace wala yadinuna dinal haqqi, ba sa bin addinin gaskiya. Tun yau fiye da shekaru 1000 Allah da kansa a Qur'ani yace addinin su ba na gaskiya bane, amma duk da haka yace in sun yanka mu ci, yace muna bukatar mu aure ƴaƴan su mu aura, to suna nan a Kiristoci. Amma in zangaye zangaye kace ai ba Kiristoci bane, me yasa sun canza addinin? Sai a ce Qur'ani da kansa yace sun canza, amma duk da haka ya kira su. Sai da haka jama'a, duk abin da za ku, duk fatawar da za ku bayar, ku shiri da shiriyar malaman farko, ku dubi aya malaman farko suke. Ka karanta littafin Al-Halal wal Haram, Al-Imam At-Tabari ya ruwaito da isnadi sahihi, Abu Darda ya ka zaka ce mishi akar makallahu sahabi ne, Kiristoci ne, suka yanka rago suka kawo mana daga church, ko ma iya ci, sai ya ce subhanallahi, Allah ka yafe mana, mutanen mu sun cika ganganci, Allah ya ce mana abincin su halal ne, su ahlul kitabi ne mu ci, ya halatta. Saboda haka gashi dai sai ya ce, ya manzon Allah, lasna na abuduhum, mu ba bauta musu kin muke ba. Qala, sai ya ce, alaysa yuhilluna lakum ma harrama Allah fatahillunahu, shin waɗannan malaman ku da bayan Allah cikin ku ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta, kuma ainihin sai ku ainihin halatta shi? Bana iya tuna wata aya ko sura a cikin Bible a yanzu, Allah ya kai mu gobe ku bini bashin ta, zan kawo muku ita. A inda ake cewa wai Annabi Isa ya ce duk abin da kuka halatta a nan bayan ƙasa, to ya zama halal a sama, duk abin da kuka haramta a nan bayan ƙasa, to ya zama ainihin haram a sama, wai a wurin Allah ma, ma'ana duk dokar da kuka canza a nan Allah ma ya karba a can. Wannan ƙarya aka yi Annabi Isa, amma a cikin John ne, in ba na manta ba, a cikin John ne, amma bana iya tuna ainihin ayar. Wa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimunahu, shin malamanku ba sa haramta muku ainihin wato abinda Allah madaukakin sarki ya halatta, kuma ku ku yarda cewa wannan abin haramun ne? Qala bala, sai yace gaskiya ne, haka tana faruwa. Yana nan a cikin Bible. Dan haka zaka ga yanzu in kai zinubi, in ka je zaka bada sadaka, sai ka ga rabran ya dibo wani ruwa ya yayyafa maka, sai yace ka je an yafe zinubanka. Wata aya ce suka fassara ta da kuskure a cikin Bible, ita ce yadda karatun yake,
annabi Isa ne yake tafiya sai wani makaho yazo yace ka roƙan mini Allah ya bude mini ido na sai annabi Isa sai yace ka je an yafe zinubanka yana fadin haka sai idan shi ya bude to shikenan sai suka dauka wai mutum ya je yayin laifi yazo ya bada sadaka a coci bai ko sai a yafe mai zinuban shi ba haka bane abinda ake cewa zinubi yayi da yan zinubin sai Allah ya makantar da shi to yanzu an yafe mai zinubin dan haka idan ya bude kun fahimci wannan da ke ko to amma sai kai sai su dauki gundarin wannan sai mutum ya je ya kato bara sai zo wurin pastor sai a dibo wani ruwa sai a dan yayyafa mai haka sai ya fami shi kenan sai a ce je ka an yafe zinubanka da an tambaye sai su ce saboda gashi annabi Isa yayi this is a wrong interpretation wannan mugo fasara ce kuskure ne aje a duba bakin da cewa kin kristoci Allah ya kiyaye gashi sai adiyu yace haka abin yake abu haram ne amma malamai suka ce mana halal ne sai mu yadda abu halal ne amma malamai suka ce mana haram ne sai mu yadda qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace tilka ibadatuhum to wannan ita ce bautar su duk wanda zai ce maka halal bai kawo qur'ani ko hadisi ba in ka yadda ka bauta mishi duk wanda yace maka haram babu qur'ani babu hadisi wato ba da halaltawa ko haramta Allah da manzon Allah ba ka yadda to ka bauta mishi da wannan ne mai sharhin wannan littafi babban sharhin tafsirul aziz al-hamid da ya kawo wannan hadisin a can gaba inda zamu zo mu samu yasa ya bude masalan nan da fadi yace dan haka ko malami ne na musulunci shari'ar musulunci ta ce kaza haram shi kuma yace kaza halal ba tare da ya kawo dalilin da ya shafe wancan abin ya tabbatar da wannan ba to in ka bi shi akan wannan ka ainihin bauta mishi haƙƙin haramci da halacci haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki babu wanda ya isa tarayya ko ya gwagwarmaya da ainihin Allah a cikin waɗannan abubuwan saboda haka duk wanda ya gwagwarmaya da Allah in kai kuma ka bi shi to babu shakka kai kuma ka zama mushriki kana bauta mishi kenan jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu bayan nan sai kuma yace wa qaulihi ko da kuma maganar Allah da yace wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillahi wallazina amanu ashaddu hubban lillahi daga cikin ainihin mutane akwai waɗanda suke daukar ainihin wato wani wanda ba Allah ba sai ya zama ainihin wato andada wasu mutanen sai su dauki wasu waɗanda ba Allah ba sai su mai da su kishiyoyin Allah an fahimci wannan da kyau ko yuhibbunahum sai su rinka nuna musu soyayya ka hubbillahi kamar yadda ake san Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillahi su ko mu'mini suna tsananin soyayya ne ga Allah tsananin soyayya makura Allah kadai ake nunawa amma waɗanda duka dauka kake nuna musu soyayya irin soyayyar da ake wa Allah to wannan soyayya ta fitar da kai daga ainihin siffa ta ainihin mu'mini Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu duk wannan yana nuna mana ne tafsirin shahadatu alla ilaha illallah cewa yana daga cikin fasarar la ilaha illallah ka so Allah soyayyar da ba wanda kake wa irin ta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to soyayya maratib ce akwai soyayyar da ake wa Allah ba wanda ake wa irin ta sai Allah madaukakin sarki wannan soyayya ita za ta saka bauta mishi akwai martaba ta biyu ita ce soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan soyayya ita take tirsa saka kai mishi biyayyar da ba kai wa kowa sai ainihin irin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai soyayyar mu'minai akwai soyayyar da kake wa iyayenka akwai soyayyar da kake wa ƴaƴanka akwai soyayyar da kake wa matarka ko kuma kai saurayi soyayyar da kake wa budurwarka ko kuma kai mai mota ko mai gida irin soyayyar da kake musu to duk waɗannan soyayyar daban-daban ce abinda ake cewa to tsananin soyayya mafi girma ita ce son Allah soyayyar da zaka rufe ido baka sauraron komai baka saurarawa kowa to Allah kadai ake wa amma soyayyar da take sabanin haka ba ta Allah ba ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to zaka rinka kana saurare kana duban dama da hagu in ta zan za ta kure to kace wannan Allah kadai ake wa in ya zan za ta karkatar da kai kace a wannan soyayya za ta rusa soyayyar Allah to wannan ainihin aya alaka ta kenan da cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ake wa soyayyar da ba a yi wa kowa sai shi to ta zama ibada kenan jama'an musulmi mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu dama ainihin saurara anan sai gobe mun zo da mu tashi inda kuma bayan da ya kawo ayoyin alqur'ani ya kawo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga ƙarshe zan yi amfani da wannan dama in isar da godiya zuwa ga jama'a da suke ta minta aziyar mahaifiyata da ta rasu ranar talata da ta ainihin wuce Allah ya gafarta mata Allah ya saka mata da alheri sauran iyayenmu da suka rasu da kakanninmu Allah ya gafarta musu
dan uwan musulmi baki daya Allah ya gafarta musu ko kuma jama'a da kuke tatahuwa ta'aziya da bugowa da sauransu Allah ya muku sakamako da alheri Allah ya kyautata tatamu Allah ya sa mu cika da kyau da imani insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.